sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakubu Makeri, muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba 30 ga watan Yuni na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya buƙaci janye ƙarar neman bata suna da ya shigar da ɗan jarida Jafar Jafar kan bidiyon karɓar dala. Sannan kuma za ku ji martanin kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama kan sake kama ɗan dukanu da gurfanar da shi a gaban kulliya. Kamar kowace ranar Laraba, yau Hassan Umar Tambuwal na tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan ga Babu Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babu Yakubu Makeri. Yau Laraba, Majalisar Wakilan Amurka ta bayyana shirinta na kirkirar wani kwamiti da zai binciki harin ranar 6 ga watan Janairu, inda ɗaruruwan magoya bayan Trump suka kai hari a kan gidan majalisun ƙasar, yayin da 'yan majalisar ke ƙoƙarin tabbatar da nasarar ɗan takarar Democrat Joe Biden, wanda ya ba Trump kashi a zaɓen watan Nuwamban bara. Kada ƙuri'an tabbatar da kirkirar kwamitin da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta sanar a makon da ya gabata, tana yiwuwar an gudanar da ƙuri'an ne a kan siyasar jam'iyya, inda Democrat mai rinjayi a majalisar ta samu ƙaramin rinjayi na amincewa a kan 'yan jam'iyyar Republican da dama da ba su amince ba. A ƙarƙashin matakin kafa wannan kwamiti na majalisa, za a yi mambobi 13 a cikin kwamitin, inda Pelosi za ta nada mambobi 8 kana Kevin McCarthy, shugaban marasa rinjayi a majalisar wakilai, shi kuma zai nada mambobi 5 tare da shawarar Pelosi. Lamarin da ke nufi za ta iya yin tasiri akan naki da zai yi. Hajimar Pelosi ta ce tana niyyar nada 'yan Republican a cikin mutane 8 da za ta nada a cikin kwamitin. Sai dai ba a gane ba ko shi McCarthy yana da niyyar nada 'yan Republican a cikin mutane 5 da zai nada. Yau Laraba, shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa wa 'yan ƙasar cewa lokaci zai kai da zai ambaci wanda zai gaje shi a Kremlin, amma amincewa da wanda zai gabatar zai ta'allaka ne akan masu kada ƙuri'a. Putin, mai shekaru 68 a duniya, ya tsere akan shugabancin ƙasar ko Prime Minister ne tun lokacin da aka shiga sabon ƙarni. Wa'adin shekaru 6 da yake ciki a yanzu yana karewa ne a shekarar 2024, kana ana nazari sosai akan kalamansa domin gano ko yana shirin kare wa'adin mulkinsa. Rasha ta yi wa kundin tsarin mulkinta gyaran fuska a bara domin bai wa Putin dama ya kare wasu wa'adin shekaru 6 so 2 a Kremlin, kuma haka zai sa ya ci gaba da mulki har shekarar 2036. Kremlin ta fada cikin rudanin siyasa a wannan lokaci, inda dangantakarta da kasashen yamma ya yi tsami, kana tattalin arzikinta da ke dogara a kan mai yanzu ne yake murmurewa daga annobar coronavirus da tsadar rayuwa da wasu batutuwan zaɓe masu tsarkakiya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban gari a ƙasar Australia ya shiga cikin dokar kulle na coronavirus, yayin da jami'an yankin da na tarayya suka samu rashin fahimta akan adadin shekarun waɗanda suka cancanci a musu allurar rigakafin COVID-19. Birnin na Alice Springs ya shiga dokar kulle na kwanaki 3 daga jiya Talata, bayan da wani ma'aikacin haƙar zinari da ya kamu da cutar ya kwashe sa'o'i da dama a filin saukan jiragen sama a birnin kafin ya tashi daga jihar da ke yankin arewacin ƙasar zuwa garinsa na Adelaide, babban birni a jihar Australia ta kudu, inda gwaji ya tabbatar da ya kamu da cutar kafin ya isa. Alice Springs ya karu da birane kamar Sydney da Darwin da Brisbane da kuma Paris a cikin jerin birane da suka kafa dokokin kulle domin dakile bazuwar Delta nau'in COVID-19 mai tsaurin yaduwa. Sabon barkewar cutar a Australia ta samo asali ne daga wata motar limousine a filin saukan jiragen sama na Sydney, wanda ake daukar matukan jiragen saman kasa da kasa. Ma'aikatan bincike da kuma ceto sun tabbatar da mutuwar mutum da 12 a cikin rugujewar wani gini a Surfside a jihar Florida. Shugabar karamin hukumar mulkin Miami-Dade, Daniela Lavincava, ta faɗa wa manema labarai da yammacin jiya Talata cewa ma'aikatan ceton na ci gaba da samun nasara, yayin da har yau akwai mutane 149 da ba a gano su ba.
a ranar Alhamis ne kusan rabin ginin bene mai hawa 12 dake kunshe da gidaje 136 ruguje kana to a wannan lokaci ma'aikatan ceto suke aiki sannu a hankali suna amfani da na'urar daukar kaya da na'urar zamani ta infrared da kuma karnuka suna binciken buragun ginin a ƙarshe Kungiyar Amnesty International mai rajin kare haƙƙin bil'adama ta ce China ta haifar da matsalan take haƙƙin bil'adama a Hong Kong tun lokacin da ta kakaba dokar tsaron ƙasa a yankin. Kungiyar mai sa ido akan batun ƴancin bil'adama ta fitar da wani dogon rahoto a yau Laraba akan tasirin dokar cikin shekara guda da Beijing ta tabbatar da dokar a wani matakin martani ga gagaruman zanga-zanga da suka rikide su zama tashin hankali a shekarar 2019. An kama ɗaruruwan mutane kana aka ɗaure su wanda galibin su ƴan siyasa ne masu rajin demokradiyya da ƴan fafutuka a ƙarƙashin wannan doka dake auna dukkan mutane da hukumomi suke zaton suna gudanar da ayyukan ta'addanci ko neman ɓallewa ko kuma waɗanda ake zargin su da rashin mutunta ikon hukuma ko haɗin baki da rundunar wata ƙasa.
A yayin da Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya buƙaci janye ƙarar da ya shigar da ɗan jarida Jafar Jafar na badaƙalar bidiyon karɓar dala da ɗan jaridar ya wallafa a shafinsa. Gwamnan ya shigar da ƙarar ne tun a shekara ta 2018. Bayan da ɗan jarida ya wallafa bidiyon da ake zargin gwamnan ne yake karɓar cin hanci na dala miliyan 5. Daga Kano ga rahoton Baraka Bashir.
Gwamnan dai na tuhumar ɗan jarida da ɓata masa suna wanda hakan ce ta sa ya shigar da ƙara gaban kotu tare da buƙatar kotu ta sa a wanke masa suna da ƙaryata bidiyon da ya fitar da cewar bayanan ba haka suke ba. Idan za a iya tunawa a kwanakin baya ne dai ɗan jarida ya bar Najeriya sakamakon barazana da ya ce yana fuskanta ga rayuwarsa. Akan haka ne muka samu jin ta bakin ɗan jaridan na yadda wannan batu na neman janye ƙarar da gwamna ke neman yi ya iske musu. Jafar Jafar ya ce ko ƴan jaridu a Kano ke kallon wannan yunkuri na gwamna na janye ƙarar da ya shigar akan ɗan jarida Jafar Jafar gaban kotu. Wasu ƴan jarida sun magantu
za mu ce me zai faru ba gaba, amma indai har zai janye to kaga kenan alamu kenan cewa wata tsila za a samu bangaren shi ɗan jarida Jafar Jafar wata tsila shine da gaskiya. To amma idan aka janye sai dai mun ji me kotu ta ce ko kuma me su bangaren gwamna Ganduje za su faɗa.
Tun masu ba shi shawara da masu bincike a kan abin nan sun tabbatar da bidiyon dalan nan da gaskiya ne, ke da cewar ya yafe wa Jafar zai janye ƙara da ya san cewar zai yi nasara ba wani janyewa da zai. Wannan janyewar da Ganduje tana nuna gaskiyar Jafar Jafar kenan.
Ba wani abu bane kawai, irin adalci ne irin na gwamna na kada yarda. Idan an je ƙarshe an tabbatar da cewa wannan bidiyo ba sahihi ba ne, shi hukuncin da za a yi wa Jafar Jafar shi ya yafe mai.
Mun kuma tuntuɓi masana harkar siyasa domin taɓa alli da su a kan batun. Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero da ke Kano ya ce
a nan ba a san shi hujjar shi gwamna Ganduje ba, amma da janye ƙarar da i wannan yana nufin ko yana nuna cewa an zo ƙarshen wannan katakata. Amma abin ya sa hujja gaskiya sai in har tafiya ta yi tafiya ne za a san dalilin da ya sa aka yi, domin akan iya warware matsala a wajen kotu wanda ba sai an yi shari'a ba. Kuma kamar yadda na ce duk hujjar sai daga baya ne za ta fito.
A yunkurinmu na jimin ta bakin gwamnati ya ci tura mun kira lambobin jami'an gwamnati tare da tura musu sako domin jin ta bakin gwamnati akan wannan batu har lokacin da muke ga muku wannan rahoto babu wata nasara. Sannan kotu bata janye ƙudurin janye ƙarar ba, inda ta ɗage sauraron zuwa ranar 6 ga watan Yuli ne kamawa. Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
A gaida Baraka Bashir, har yanzu dai muna Najeriya. A jiya Laraba ne aka gurfanar da shugaban haramtacciyar ƙungiyar fafutukan neman kafa ƙasar Biafra Nnamdi Kanu a gaban mai shari'a Binta Nyako, wadda ta ba da shi beli amma ya arce. Wakilinmu Abuja Umar Faruku Musa ya aiko mana da hira da babban lauyan da suka fara tsara caje-cajen farko da aka yi wa Kanu, wato Dr. Nasiru Aliyu, domin jin muhimmancin sake gabatar da shi a gaban kotu.
Abinda nake gani a wannan al'amari sai in ce ya kamata yabawa ita gwamnatin tarayya, domin ko ba komai idan aka yi laifi wajibi ne, haƙƙi ne na umma da kuma gwamnati baki ɗaya, misali hukumomin tsaro da kuma na shari'a, tabbatar cewa wanda aka caje shi da laifi an gurbanar da shi kuma ya fuskanci doka kamar yadda kowane ɗan ƙasa yake fuskantar doka. So da haka wannan abu da suka yi abu ne na a yaba musu, kuma abu ne wanda zai kawo zaman lafiya a ƙasa ma da bata.
Amma kana ganin shari'a nan za a yi ta a ruwan sai da nutsuwa, ganin irin kace na cin da zai iya biyo bayan waɗansu mutane da ke kalubalantar zaman Najeriya ƙasa ɗaya da waɗanda suke kare Nnamdi Kanu nan daga duk wannan hayaniyar da ya haddasa a cikin Najeriya wanda ake zargin sa, kuma kamar ƙarawa ne yayi bayan da ya tsallake beli akan zargin ya je ko ya kare waɗansu abubuwa da Najeriya ta ga cewa zai wargaza ƙasar.
To ai kaga zancen hayaniya daban, shari'a daban. Lokacin da mutum ya aikata laifi, ko da fa ba dan kasar nan bane, ko da wani bature ne na wata kasar, misali yayi laifi irin wannan laifin, to wajibi kasa ta gurbanar da shi, domin kaga duka kundin laifin kula na kasa kamar namu nan penal code ko kuma criminal code dukkan su sun tafi yanda ya kamata. Misali in mutum ya laifi, ko misali laifi ne kai a London wanda yake yana da illa a Najeriya, to ana da iko a ƙasar Najeriya kawo ka a caje ka. To wannan ina ganin idan masu hayaniya za su hayaniya su hayaniya, amma ya kamata ma'aikatar shari'a misali da kuma shi ministan shari'a su fuskanci iyaka gaskiya, su fuskanci aiki. Abinda yake nasu shine su sa a gaba, a ci gaba da gabatar da shaidu.
Babban lauya mai zaman kansa kenan Dr. Nasir Aliyu a tattauna da ni da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin Adama Awal Musa Rafsanjani, domin in ji yadda 'yan ƙungiyoyin kare haƙƙin Adama suka ɗauki sake dawa da Nnamdi Kanu Najeriya har ma ya fara fuskantar shari'a, inda yake cewa
wannan ya nuna mana kan cewa daman a baya ɗin ba wai ya ƙarfin a yi masa hukunci ba ne, a'a illa kawai ba a ga damar yi ba ne aka ƙyale shi, ya kirin ga abin da ke sai da ya gama ta'addar da yi, ya gama kawo ƙiyayya da yin wato barazana da rayukan jama'a da dukiyar jama'a, sannan gwamnati ta tashi tsaye don ta ga cewa ta kawo ƙarshen wannan barazana da wannan tashin hankali da wannan ɗan tahaliki ya rinka ƙullawa. Amma yanzu tun da gwamnati ta farka ta tashi kenan, za a iya maganin duk wanda zai kawo tashin hankali a kasar, inda har an gada ma.
Ya za a ga wannan shari'a za ta kaya kenan tun da an sake gurfanar da shi Nnamdi Kanu a gaban kuliya, shin za a jajirce shari'a ta yi tasiri ko kuwa shiri ta shari'a za a yi?
To kamar yadda nace, inda har gwamnati da gaske za ta kawo shaidar da take da shita da irin cikakkun alƙalamin abu ba ɗaya da ake zargin wannan ɗan tahaliki ya yi, in har gwamnati da gaske za su kawo ƙwararrun wato lauyoyi da shaidodi don a gabatar da shi kan irin laifuffukan da ya ɗauka, kuma an aka yi haka banga wanda zai iya cewa zai ce bai waɗannan aikace-aikacen da isa aka ma kama shi ɗin ba.
Awal Musa Rafsanjani kenan, ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyoyin kare haƙƙin mutum a Najeriya, ta tuna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambol da rahoto na musamman.
Saukalan shanu wata sana'a ce da ɗimbin jama'a musamman daga arewacin Najeriya suka dogara da ita kacokan domin samun abin biyan bukatu na yau da kullum. Masu yin wannan sana'ar ta saukale dai suna kukan cewa duk lokacin da suke gudanar da sana'ar saukale a cikin motoci suna tattare da hadari iri-iri, kama daga tunin shanu, katsewar yaggiya idan suka daurusa ko saniya suka jawo daga saman mota zuwa ƙasa. Wannan sana'a ta saukalan shanu dai ta ɗauki lokaci mutanen arewacin Najeriya da ke zaune sashen kudu maso yammacin Najeriya ciki har da birnin Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo suna amfani da ita tare da samun abin biyan bukata. Ko da yake wasu mutane suna da ra'ayin cewa wannan sana'ar saukale tana cike da kasada wanda ke jawo masu yin ta su samu raunuka, kana wasu su har su kai ga mutuwa domin karo da sa ko saniya ba sauki bane, kuma wannan ya sha faruwa a sau da yawa. Ko da yake Allah yake karewa, haka zalika wasu masu saukalen suna korafin cewa sana'ar saukale akwai wa babu ce, domin ana samun na abinci ba na tarawa ba, domin kare mutunci, kamar yadda wasu da na tattauna da su suka shaida wa Muryar Amurka daga Ibadan.
Sunana Muhammadu.
Malam Muhammadu, me ya aikin ka halin yanzu?
Muna saukale ne a nan kara.
Ka dauki lokaci kana wannan saukale?
Ina dan dauki lokaci.
Baka dan kwalbata mu da ko shekara nawa kai kana wannan aiki na saukale?
To zai kai kusan dai kaman 10 haka ko abin da ya wuce haka.
Wannan aiki yana biya mu bukata?
Sosai ma, sosai ma. Eh, yana biya bukata.
Kai aure ciki ko kai suna?
A'a, wannan dai na ban dade ma da shiga cikin shi ba. Ina magidanci da ni shiga wannan.
To wace irin bukata wannan aiki ke biya ma?
To na dai abinci da ina za a samu. Shikenan.
Kaman ni yanzu nawa kuke sauke babbar trailer?
Babbar trailer in ta shika ana sauke ta 4000.
Kanta fa 2000 kenan?
Eh.
To a kawo ruwa fa
3000.
Malam menene dadin wannan aiki gare ka?
Ba dadi ya, ba dadi bane, ana dai yi don sana'a ne. Ka san sana'a da dadi da babu dadi duk in ka rika hi rika dai zakai sai a ci gaba da yi.
To me sa kace ba ta da dadi tunda kana samun na abinci ciki, kana samun na wasu bukatu kuma a ciki?
Eh, a'a, ai ba wai an ce babu dadi bane, an ce sana'a in ka rike shi da dadi ne da rashin dadi ne duk to nan in Allah ya dora ka gauri shikenan sai ka rika dai kai tai.
Banda nan birnin Ibadan ka taba yin irin wannan aiki na saukale a wani?
Ban taba ba, ban taba ba.
To me ya jawo hankalinka ga yin wannan aiki na saukale?
Wannan Allah dai ya kaddara in yi shi. Allah dai ya kaddara in yi shi. Eh, shi yasa.
To da me haka?
Da ban komi ina zaune ne gida sai ni tahonan ni kama aikin nan.
Na Ibadan.
Eh, shikenan.
Sunana Muhammadu Bello.
Malam Muhammadu Bello, me zaka ce a game da wannan aiki da kuke yi na saukale?
To aikin ga da muka yi dai na saukale, Allah ya raba mu da shi lafiya.
Ba ku jin dadi ne?
To ina magana jin dadi tunda sai ka wahala kaga aiki, sai jiwoyin ka sun motsa.
Ba ka ganin cewa duk aikin da mutum kai suna da tashi wahala kafin ya samu wani abu?
To yana da wahala ka, yana da wahala sosai.
To menene hadarin wannan aiki?
Hadari shi yawa gare.
Ba muka dan daga ciki.
Ana hadowa daga saman mota a kare. Sana tone mutum. Kaga ana aiki sai jinin ka ya motsa ya yi komai kai wahala bisa gare shi. Shine hadari shi.
Ka taba ganin wanda ya samu hadari da wannan aiki?
Ba sai iya kansu, ban san ma iya kansu ba.
Sa ya taba tuno wani ko ya banke wani ko ya hade wani a gaban ka?
To nawa ma an kai? Da yawa ma ba ma kadan ba.
Mu ne haka kai ga jin rauni ko mutuwa?
Wale ana ji rauni har ai mutuwa ciki.
Kana da niyyar barin wannan aiki a can gaba?
Ai Allah ya hore mini, ai ina da niyyar bari ne.
Kin hayanka ko mai wannan aiki?
Babu.
Kana son dan kai ga dai ga wannan aiki na saukale?
Ban so.
Saboda me?
Saboda dai bai ra'ayi ba.
Ba ganin hanya cin abinci ta?
Hanya ta, amma dai ban dai ra'ayi ba gaskiya.
Ba ka son dan ka su gade?
Yawa ga aiki ba?
Ina nan amma ni ke maka.
Wannan aiki da haka na saukale, yaya kake ji?
Lahiya lau dai to kon. Na lahiya lau aka ce wannan ka aikin hatsari, aiki ne lahiya lau to kon aka ce.
Kaman wannan aiki menene hadarin sa?
Da yawa. Da ai mu ko direba bai gwada mu gida hatsari. Akwai tuni, akwai hado, akwai kacewa gaggiya. Duk hatsari ne.
To menene dadin sa?
Dadin sa ka gama lahiya lau, shi ya dadin shi.
Kuma kana samu abin bayan bukata a ciki?
Na samu gurgurdon.
Kaman gaini kuna sauke mota nawa?
To ya danganta gaini. Wani ne yayi wani.
Amma a ce ga motoci sun shigo da kaya. Idan trailoli na kuna sauke trailer nawa?
To ai ka san Ibadan ba kamar ko wace jiha ce ba. Ko wane bangare da nashi bangare yanayi. Kuna samun trailer 5-6 ya yawan suke na Ibadan.
Kuma duk kuna sauke su? To kamar kanta kuna sauke nawa?
Kanta ana samun kamar 10 ko sama ga haka nan ko kasa ga haka nan.
To ita irin a kawo ruwa ha?
Ta ma ana samun kamar 10 ko sama ga haka nan ko kasa ga haka nan.
Ga da mana an kai samun motocin da ake sauke ya koko garani?
Ko wane yanayi daga yanayin kasuwa ne.
Kamar in kasuwa na tafiya kaya su ma suna yawa.
Usman Modibo.
Malam ya batun saukali?
Saukali alhamdulillah.
Ko mina tafiya daidai?
Ina tafiya insha Allah.
Ba matsala?
Ba wani matsala insha Allah.
To kana jin daɗin wannan aiki?
Kware kware wallahi ina jin daɗin. Ina ci, ina sha, ina ci da iyali na wallahi.
Kamar yanzu wani lokaci ka ɗauka malam kana yin wannan aiki?
Yanzu na ɗauki kamar yanzu shekara 35 na aiki wannan.
Kana wannan aiki saukali?
Eh, wannan aiki saukali.
A cikin waɗannan shekaru dami dami kai a cikin wannan aiki da ba za ka iya mantawa ba?
Wannan aikin ku lalle ka ga na yi gida a ciki. Kana ji ko na yi aure, na aura suwa cikin wannan aiki. Alhamdulillah, masha Allah, komai ya yi daidai wallahi.
Yanzu cikin yaranka ko ƴaƴa haka akwai wanda ka yi wannan aiki na saukale?
Yanzu a'a, babu wanda yake nawa aikin saukale.
Ka taɓa sa wani wannan aiki na saukale?
Na taɓa sa mutum biyu a ciki.
Ba yanzu na yi?
Ina nan suna yi, insha Allah, insha Allah.
Mala a cikin shekarun da ka ɗiba kana wannan aiki, kana da niyyar barin wannan aiki yanzu da shekaru sun ja?
Allah ya da ina nufin cikin shekara biyu nan gaba. Allah ya da Allah ya hore ma zan bar shi aikin, zan kama wani sana'a can gida kusan iyali. Duk inda na yi to in dawo gida in kwana. Allah ya da.
Ka bar nan Ibadan kenan.
Allah su koma gida. Allah ya da. Abinda na aje sai in dinga amfani da shi in hankuri insha Allah.
Sunana Muhammadu Maji Argungu. To me ya aikin ka?
Aiki na saukale.
To akwai zargin cewa kuna kaɗa shanu da ganga suna jin ciwo wasu ma har
su. Muna sa ayi goyi muna jawo su.
Amma an so faɗo kaso suna jin ciwo.
A'a,
ba su jin ciwo. Amma ana samun wata kili kafa ta kai.
In aka jawo Allah ya kawo kaddara sai ta dan kare ta dan jimo ni wuri.
Eh, Allah kina zargin cewa da gangan ne kuke hanta.
Eh, ba fala ake suna ce da gangan muke amma mu ba da gangan muke ba kin gaskiya mu muke
to me yasa kuke barin suna faduwa suna karewa
san bol kenan gaskiya yawo su dai muke amma ba da gangan muke wannan aikin saukale da gaske ba kin gaskiya mu muke mu ba da gangan ne kuke ka da gangan na muke
haka ma wani falke ya ce karewar sa ko jin ciwon sa a lokacin da ake sauke shi daga saman mota zuwa kasa wannan kaddara ce ba ganganci ba kamar yadda wasu daga cikin masu saukalen suka ambata tun farko
ni Muhammad Mai Rabu Argungu
kai falke ne
ni falke ne
da hake kallon aikin masu saukale
to aikin masu saukale dai aikin su lahi alau muka kallon su don na sama ga shekara 30 kuma aikin su bai da wani matsala har gobe
amma akwai masu ganin cewa suna yin ganganci wurin yin saukale wasu sa nuna karewa wasu na jin ciwo suna sako su ba daidai ba
to waɗannan duk kaddarori na mukaddari na Allah ya kawo gan to ko wurin lodin su ca ana samu wani mahi yawa sa ya kare ma zai sani ai kare wurin lodin nan
kai ba ka ganin cewa ganganci ne suka wajen kare shanu
gaskiya ba ganganci bane abinda dai Allah ya kawo ne
to me zaka ce mu masu ganin ganganci ne
Allah ka kawo shi ka kawo komi don duk wanda yake ya zargi wani shi kai mai cuta gani kai kamar bai yarda Allah kuma ba mu yi ma
sai dai shugabannin kare shanun ta a Kinyele Ibadan kamar irin su sarkin Fulani Ibadan Alhaji Muhammadu Dan Ali da shugaban karar ta shanu dake Ibadan Alhaji Umaru Ja'iciyaman da Alhaji Maudita Laso da sarkin yakin sarkin sasa Alhaji Yusuf Dogo da dai sauransu sun shayin gargadi ga masu wannan sana'a domin su kare kansu su rika yi da hankali Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria
a gaida Hassan Umar Tambuwal kafin mu je ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan waka
Wasanni a takaice.
Kocin din House of Oak Samuel Bedu ne aka ambata kocin din watan Mai. House of Oak ta lashe wasanni biyar na Premier League Ghana ta sha kashi sau daya. Ta zura kwallaye takwas aka zura mata biyu. Namijin kokarin da ya daga hasu daga matsayi na biyar zuwa na farko a Premier League din Ghana Kenan Bodu ya doke masu koyarwa irin su Mariano Barreto Prosper Nete Ogum da Yao Preko House of Oak dai a cikin wasanni tara na Premier League ba a duki ta ba abinda yasa ta bude tazara da maki uku a sama ana saura wasanni uku a kawo karshen wasannin kakan bana tsohon dan wasan Gapoha da Brecom Arsenal ya tafi gida da television Nasco na inci 43 da kofi da wasu kayayyakin lantarki daga Nasco Electronics shugaban kungiyar marubuta labaran wasanni ta kasar Ghana Kwabena Yeboah ya jinjina wa shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Kete Kroko kasa da shekara daya da kama aiki. Mr. Mebuwa ya gama su da tsohon takwaransa yana maya amshi da cewa ya haura abin da ake zata gare shi a matsayin shugaba na hukumar. Tsohon shugaban James Asi ya karbi ragamar shugabanci lokacin da hukumar kwallon ta Ghana ke cikin tsaka mai wuya a dalilin tonon silili da Anas Armiya Anasi da kuma bazata da cutar COVID-19 ta yi wa ligin din kasar. A gani na hukumar kwallon Ghana amsa shugabancin Kate Kirk ta bai wa mara da kunya, kuma a gani na Kate Kirk ya ma wuce inda na ajiye shi. Na faɗan haka ne a bisa la'akari da cewar ya karɓi ragamar shugabancin hukumar a mawuyacin lokaci. Shugaban alƙalan na hukumar kwallon ƙafar Ghana Mr. Alex Cote ya jinjina wa referee Daniel Nilai da irin ƙoƙari da ya yi a wasa tsakanin House of Oak da babban kishiyarta a San Tikotoko. House ta yi galaba da ci ɗaya mai zafi a wasa da aka siffata da karan batta a Crash Sports Stadium. Mr. Cote ya ce a koyaushe ana kankama alƙalin wasa muddin da ya abada zai kawo tashin jijiyoyin wuya a wasa ba mai muhimmanci ba a wasa mai muhimmanci ba. Yan Najeriya yayi kokari a matsayin babban alƙali cikin kasar, kokarin nasa na da kyau, kuma a duk lokaci da ka ci wasa ba a samu rudani ba, hakan na nuna maka kana da kyau, inji Mr. Cote. Layini alƙalin tsakiya yayin da Kwesibro Bia Champion da Patrick Papapa sun ka taimaka masa. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanul Lamuktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Yau Laraba, Majalisar Wakilan Amurka ta bayyana shirinta na kirkirar wani kwamiti da zai binciki harin ranar 6 ga watan Janairu, inda ɗaruruwan magoya bayan Trump suka kai hari a kan gidan majalisun ƙasar, yayin da 'yan majalisar ke ƙoƙarin tabbatar da nasarar ɗan takarar Democrat Joe Biden wanda ya ba Trump kashi a zaɓen watan Nuwamban bara. Kada ƙuri'ar tabbatar da kirkirar kwamitin da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta sanar a makon da ya gabata tana yiwuwar an gudanar da ƙuri'ar ne a kan siyasar jam'iyya, inda Democrat mai rinjayi a majalisar ta samu ƙaramin rinjayi na amincewa a kan 'yan jam'iyyar Republican da dama da ba su amince ba. Yau Laraba, shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa wa 'yan ƙasar cewa lokaci zai kai da zai ambaci wanda zai gaje shi a Kremlin, amma amincewa da wanda zai gabatar zai ta'allaka ne akan masu kada ƙuri'a. Putin mai shekaru 68 a duniya ya tsere akan shugabancin ƙasar ko Prime Minister ne tun lokacin da aka shiga sabon ƙarni. Wa'adin shekaru 6 da yake ciki a yanzu yana ƙarewa ne a shekarar 2024. Kana ana nazari sosai akan kalamansa domin gani ko yana shirin ƙara wa'adin mulkinsa.
A ƙarshe, wani babban gari a ƙasar Australia ya shiga cikin dokar kulle na coronavirus, yayin da jami'an yankin da na tarayya suka samu rashin fahimta akan adadin shekarun waɗanda suka cancanci a musu allurar rigakafin COVID-19. Birnin na Alice Springs ya shiga dokar kulle na kwanaki 3 daga jiya Talata, bayan da wani ma'aikacin haƙar zinari da ya kamu da cutar ya kwashe sa'o'i da dama a filin saukan jiragen sama a birnin kafin ya tashi daga jihar da ke yankin arewacin ƙasar.
To masu sauraro, baki dai abin da ya sauka kake ne a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku zo sa abokan aikinmu da wani sabon shirin a misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da yake yana gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya hada mana sauti, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, da na shirya kuma na gabatar nake cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.